Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 4 ga watan Mayu shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai saurare ce tare da Safinatu Sada Sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Kasar Amurka ta ce za ta dora wa kasar China alhakin amfani da fitilun laser da suke da hadari a kusa da wani sansanin sojin Amurka dake kasar Djibouti. An tilasta mutanen da ke zaune a kusa da wani tsibirin Hawaii ficewa daga gidajensu sakamakon aman wutar dutse da ya rika tumbudin wuta a gidajen mutane. An soke bada lambar yabo ta Nobel bana biyo bayan wadansu abin fallasa da suka shafi gidauniyar. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa babban bankin Najeriya da na China sun shiga yarjejeniyar musayar kudaden kasashen biyu.
Yarjejeniyar da ta kunshi samun wadatattun yuwan bankunan Najeriya da ƴan kasuwa su rika order kayan sun cikin
Haka kuma za ku ji kokarin samar da jiragen sama da ma'aikatar sufurin jiragen saman Najeriya ke yi.
Ganin zamu fara da kamar jirage tashin farko kamar 15 a sababi gadagau, sannan kuma muna sa ran cikin lokaci kadan suka kai kamar zuwa 30 ko 40.
Sannan za ku ji martanin da mutanen jihar Kogi ke maidawa kan tsare sanata Dino Malai da rundunar ƴan sanda ta yi. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirin sa na duniya Amurka. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Amurka ta ci alwashin dora wa kasar China alhakin abin da jami'ai suka bayyana a matsayin ganganci da amfani da fitilun laser da suke da hadari a kusa da wani sansanin sojin Amurka dake kasar Djibouti. A wani takaitaccen bayani da aka fitar yau Juma'a, ma'aikatar tsaron China ta ce wannan zargi ba gaskiya bane. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka ta ce manyan fitilun lasers din an harbo su ne daga wani sansanin sojin dake garin Dorale kusan sau uku, inda ya haifar da ciwuka a idanuwan matukan jirgin sama Amurka guda biyu.
This activity poses a true threat to our airmen. We have
wannan aika-aika tana zama barazana ga sojojin samanmu. Mun kalubalanci gwamnatin China, sannan mun buƙaci su binciki abubuwan da suka faru. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun gargaɗi ci gaban amfani da waɗannan fitilun lasers da cewa za su iya cutar da matuƙa jiragensu su zama barazana ga zagayensu. An fuskanci aman wutar dutse a babban tsibirin Hawaii, inda hayaƙi ya turnike a sararin samaniya ya yi ta tumbudin wuta a gidajen mutane. Abin da ya sa hukumomi bayar da umarnin kwashe mutane da ke kusa da yankin babu zaɓi. Wannan aman wutan ya biyo bayan waɗansu jerin girgizar ƙasa a tsibirin a kwanakin da suka wuce, wanda ya haɗa da wata mai ƙarfin maki 5 da misalin ƙarfe 10:30 na safiyar jiya Alhamis, bisa ga bayanin da masana ma'adanai suka fitar. Jami'an ƙananan hukumomin jiha da na tarayya sun ɗauki tsawon mako guda suna ta gargaɗin mazauna wajen su zama cikin shirin barin wajen saboda aman wutan zai iya tsananta. Wannan aman wutan na kilowaya yana faruwa akai-akai kusan shekaru 30. Wuta tana fitowa daga aman wutan wanda ya yi sanadiyar binne ɗaya daga cikin tsibirin 5 da ke akwai, wanda ya kai kimanin kilomita 125 a wani binciken masana ma'adanai na ƙasar Amurka. Babbar gidauniyar bada lambar yabo ta Sweden ta ɗage bayar da kyautar girmamawa ta Nobel a fannin rubuce-rubuce biyo bayan wani abin fallasa da ya shafi lalata da kuma kuɗi tsakanin jami'anta. Jami'ar da ta zaɓi wanda ya samu nasara a wani bayani a ranar Juma'a ta ce kyautar shekara 2018 2018 za a bayar da ita ne a shekarar 2019. Babbar jami'ar mai daraja ta yanke wannan hukuncin a wani taron sati-sati a ranar Alhamis a Stockholm. Sakataren dindindin na cibiyar Anders Olson ya ce ya zama dole mu samu lokaci mu dawo da martabar cibiyar kafin a sake sanar da wani taron bayar da kyautar girmamawa. Olson ya ce cibiyar ta dauki wannan matakin ne domin karrama waɗanda suka samu wannan lambar yabon da kuma yadda za su samu ci gaba nan gaba, bisa ga cewar babban magatakardar gidauniyar ta Nobel. Muhawara kan yadda za a tunkari zargin abin kunyar da ya shafi fitaccen mai ɗaukar hoton nan na ƙasar Faransa, Jean-Claude Arnault, wanda mai faɗa a ji a ƙasar Sweden, kuma mai gidan mawaƙiya Katarina Frostenson ya kawo rarrabuwar kawunan gidauniyar mai mambobi 18 da aka zaɓa na dindindin. Mambobi 7 sun fice sun kuma nisartar da kansu daga gidauniyar da ke gudanar da ayyukanta cikin matuƙar sirri. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yayin da ake ta shirye-shiryen taro mai tarihi tsakanin shugaban ƙasar Amurka da na Koriya ta Arewa, ‘yan gwagwarmaya da malamai suna kira ga shugaba Donald Trump da kada ya yi watsi da ‘yancin bil’adama da nufin cimma yarjejeniyar hana haɓakar makaman nukiliya. Kawo yanzu hankali ya karkata akan barazanar zaman lafiya waɗanda suka haɗa da gwajin nukiliya da harba makamai masu linzami da ƙasar Koriya ta Arewa. Amma kada mu manta da batun satar mutane inda rayukan jama'a suke fuskantar barazana, a cewar Kaichiro Iizuka, wani ɗan ƙasar Japan wanda aka tafi da mahaifiyarsa Koriya ta Arewa lokacin da yake jariri. Ba zai yiwu ba a ce ran ɗan adam bai kai girman nukiliya da makamai masu linzami ba, a cewarsa a wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis akan batun sace-sacen jama'a. A yayin da wannan taro na ƙasar Amurka da ƙasar North Korea ta Arewa yake da muhimmanci, ƙasar Amurka ta da batun sace-sacen da kuma jin ainihin matakin da Koriya ta Arewa za ta ɗauka, in ji Kasunobu Kato, ministan da ke kula da sace-sacen jama'ar a ƙasar Japan. Ƙasar Japan ta ce Koriya ta Arewa ta sace 'yan ƙasar ta 17, ta kuma ambaci lokuta 800 da Pyongyang ta sace jama'a waɗanda ba za a manta da su ba. Sace-sace matsala ce babba da ke kuma matuƙar sosa rai ga al'ummar ƙasar Japan. Wasu 'yan biyu, Brandon da Brandley Deyo, sun yi amfani da na'urar ɗaukar hoto don nuna basirarsu a ƙwallon kwando a lokacin da suke makarantar sakandare, inda suka saka hotunan bidiyo a yanar gizo da fatan jan hankalin masu ɗaukar 'yan wasan kwaleji, suka kuma burge da ƙirƙiro wani shafin 'yan wasa matasa da masu goya musu baya da taimakon fitattun 'yan wasan LeBron James, Kevin Durant da sauransu. Matasan 'yan shekara 26 yanzu sun kafa shafin yanar gizo mai suna Masreel don nuna hazaƙar 'yan wasan ƙwallon kwando na makarantar gaba da sakandare.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, babban bankin Najeriya tare da babban bankin China sun cimma yarjejeniyar musayar kudaden kasashen biyu domin sauƙaƙa kasuwanci. Duba ga yadda kasuwancin Najeriya ya ta'allaka akan China. Daga Abuja ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Babban bankin Najeriya CBN da Nasin sun shiga yarjejeniyar musayar kuɗin ƙasashen biyu don sauƙaƙa hulɗar kasuwanci ba tare da neman dalar Amurka ba. Gwamnan babban bankin Najeriya Gordon Emefiele da Nasin Yigang suka rantaba hannu kan yarjejeniyar a birnin Beijing don musayar kuɗin da suka kai dala ₦2.5 billion, wato yuan ₦16 billion ko naira ₦1,875 billion. Yarjejeniyar dai ta kunshi samun wadatattun yuan a bankunan Najeriya don 'yan kasuwa su riƙa odar kayan sun cikin sauƙi. Haka nan daga sin ma 'yan kasuwa masu odar ma'adinai daga Najeriya za su samu wadatar takardar naira. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce lamarin na maraba ne in ka ɗebe hulɗa da Amurka.
Tunda ita Najeriya kasuwancin ta gaba ɗaya yanzu ya riga a China ne, kuma ƴan kasuwan Najeriya mafi yawan su sun koma kasar China ne ko kuma yankin Asia wajen samun kayayyakin da ake shigowa da su. To kaga wannan zai taimaka ma ita naira saboda daidaiton da yake tsakanin currency guda uku naira da yuan da dollar. To kaga za a yanke shi, kuma ita China ita advantage ɗinta ne saboda ita ne ta samu nasarori saboda ta fara tsinke ƙarfin dala kenan a cikin tattalin arzikin duniya, wanda kuma hakan yana da nasaba da girman da tattalin arzikin China ya yi, kuma da nasaba da irin kuɗaɗen da Bank of China ya baiwa Najeriya ba su suka, mu kuma hanyar da za mu saka musu su ne irin waɗannan hanyoyi da za mu rinka mu'amala tsakanin banki da banki. To a takaice nasara ne ga gwamnati, amma kuma yana da haɗari saboda ba China ba ita ce ƙasar da kawai Najeriya take kasuwanci da ita ba, ta kuma shiga yarjejeniyoyi daban-daban da ƙasashe daban-daban na duniya da kuma ƙungiyoyi irin su World Trade Organization da sauransu. Da kuma kwanan nan zuwan shugaba Buhari wa ƙasar Amurka, to shi ma zaka ga akwai irin nasa nasaban da kuma irin barazana da irin wannan zai haifar. Amma ita gwamnatin Najeriya tana da rawa mai girma da za ta taka tsakanin dala da yuan da kuma naira.
Baya ga ma'adinai da sun ke saya daga Najeriya, akwai buƙatar Najeriya ma ta shiga ƙera wasu kayayyakin don samun cikakkiyar fa'ida. Shi ne hangen wani masanin raya masana'antu Abubakar Ali.
Pijo a Kaduna ana sayan kayan pijo? Steer a Bauchi su ya kamata su yi tractor, ana sayan tractor Najeriya? Motocin da suke hawa motocin Najeriya ne? In ma wanda za a kawo sauran kayan a ce an sa kujerar Najeriya, an sa tayar Najeriya, suna saya? Tufafin da suke sawa da abubuwan da suke sun canja?
Akwai kayan sun a kusan kowane gida a Najeriya. Shin 'yan kasuwar Najeriya oda za su ci gaba da yi ko dai za su fitar da haja zuwa Sin? Shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku Hassan Bello ya sha nana ta wannan kudirin.
Birnin Kebbi in ka je ko ina noman shinkafa ake a wurare da yawa. Najeriya ba za ta shigowa da abinci ba. Kaga dai bankin tarayya ya dage, ma'aikatar gona ta dage, ita ma Export Promotion Council da kuma Nigerian Post Authority din kowa yana guri daya, yana tabbatar cewa dole Najeriya ta sarrafa kaya ta aika su waje don ta samu kuɗin shigowa.
Najeriya dai na da tasiri a Afirka ta yawan jama'a da ma'adinai, sai dai kamfanoni da dama sun zama gidan gizo-gizo. Nasiru Adamaili, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
A gaida Nasiru El Hikaya. Ta wani bangaren kuma, ma'aikatar sufurin jiragen saman Najeriya ke kokarin ta ga cewa ta samar da jirage ingantattu domin sauƙaƙa sufuri tsakanin Najeriya da waɗansu ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. Minista Hadi Sirka ne ya bayyana hakan a tattaunawar da yi da Aliyu Mustafa Sokoto.
Saboda haka wannan sabon da za a kafa, za a samu 'yan kasuwa na Najeriya su sa jari a cikin shi?
Kwarai da gaske, da 'yan kasuwa na Najeriya da ma na kasashen waje da kuma kamfanonin da ke kera jiragen sama kamar su Boeing ɗin da dai makamantansu, duk za a haɗa ƙarfi da ƙarfe ne a yi.
Kana ji da kamar jirage nawa za ku fara?
Ina ganin za mu fara da kamar jirage tashin farko kamar 15 a Sababi Gadagau, sannan kuma muna sa ran cikin lokaci kaɗan suka yi kamar zuwa 30 ko 40.
Dukkansu masu shige da fice ne cikin Najeriya da zagayawa cikin Najeriya?
A'a, ba duka ba. Kamar yanzu 15 ɗin nan, misali in muka same su kila guda 12 za su gama suna shige da fice cikin Najeriya da kuma ƙasar wato Afirka ta Yamma da kuma Afirka ta Tsakiya. Sannan sauran kuma masu dogon zango ne guda uku wanda su zuwa Ingila da nan Amurka da kamar China.
Na ji daɗi da ka kawo magana Afirka, don akwai ƙasa ɗaya ta Niger wacce mutane sun daɗe suna ƙorafi tsakanin Niger da Najeriya a ce babu jirgin da zai tashi kai tsaye musamman daga jihohin arewacin Najeriya. Yaushe hakan za ta samu?
Wannan an ma samu, yanzu na ba izinin wani kamfani ya fara tashi daga Sokoto zuwa Yamai, sannan wani zai fara daga Maiduguri ya je Jamina, daga Jamina ya tafi Zandar ya zo Kano ya koma. To amma abinda ya hana wannan abin ko tunda wato kuduri ne na gwamnati da kuma yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa, wanda ita ce da muka je kwanan baya Habasha muka yi taro a babban birnin su Addis Ababa, muka aminta cewa ya kamata mu cire wannan takunkumi, mu cire wannan wato dabaibayin da tarakin da muka sanya wa sufurin jiragen sama, a bude kowa ma je ƙasa kowa, ba hankali ba zai yadda ba a ce wai ka tashi daga Lagos za ka Yamai sai ka je Paris sannan ka dawo. Wannan abu mai
za a samu daga Abuja zuwa Yamai?
insha Allah kware da gaske ba ma daga Abuja ya mai ba za a samu zuwa ya mai zuwa Saliyo zuwa duk kasashen da ya kamata a samu shine ake cewa wannan single African air transport market SATEM da turanci wato hadde kasuwa guda daya ta sufurin jiragen sama ta Afrika ita kasashen Afrika to wannan in Allah da murga murtaba hannu za ta fara aiki nan da shekara biyu ta fara aiki wato gadangadan tun da aka sa hannu amma duk kasar da bata bi ba bayan shekara biyu tira shin ta tabi to mu Najeriya mun bi tun ran da aka sa hannu mun sa hannu dama an fara meeting 1999 a Yamasu Kuro a kasar Ivory Coast aka aminta cewa ya kamata ayi wannan to a ta waka to wannan bara bayan mun karbi ragamin mulki a Najeriya shine aka mai da hankali aka tabbatar cewa an sa hannu a irin wannan ajira
to madalla sai kuma jihar Kogi a Najeriya inda mutane suka nuna rashin jin dadin su kan yadda rundunar yan sanda ke ci gaba da rike sanata Dina Malai har waɗansu ma ke cewa hakan ya saba ka'ida Mustafa Nasiru Batsari gare ka
a ranar Alhamis din nan da ta gabata ne wata kotun magistrate dake zamanta a Lakwaja ta jihar Kogin Najeriya ta bada umurnin ci gaba da tsari dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi ta yamma wato sanata Dina Malai saboda rashin gamsuwa da hujjojin bada beli da lauyan sanatan ya gabatar Rundunar yan sandan Najeriya ce dai ta gabatar da sanata Dina Malayan a gaban wannan kotu bisa tuhumarsa da tallafawa yan bindiga da kuma mallakar makamai to koyaya al'ummar Lakwaja suka ji akan wannan al'amari da farko ga Muhammad dan Asabe na tuntubi masanin kundin tsarin mulkin ƙasa a Najeriya barista Shehu Kagara domin ya mana ƙarin bayani akan matsayin kai sanatan kotu akan gadan asibiti a cikin yanayi na rashin lafiya
muna ne kinin cewa lalle ba za ya rasa lauya mai kari saboda ko lauyan sa na musamman wanda ko alafin halin ko kiran sa aka yi ta waya ko aka gayyace shi a kowane irin jami'in tsaro ne yana da dama ya ji da lauyan sa in haka bai samu ba dole a sanar da shi to amma maganar cewa a kai sa kotu ta kowane hali babu dokan kundin tsarin mulki ta kafa bata ce ayi haka ba
to ko ina matsayin kin ba da belin sanatan ga abinda barista Shehu Kagara ke cewa
kotu ta yi la'akari da wahalar da aka sha wurin kama mai wanda ake tuhuma da laifi tana iya dogaro da wannan tana ko kuma in an ba da shi belin ma akwai yiwuwar cewa zai iya gudu ba zai tsaya ba za a ga sa ba ko in aka duba nauyin laifin to la'akari da waɗannan abubuwa kotu tana iya kin ba da belin amma kuma ta ba da umarni na gaggawa cewa a yi sauri a yi shari'ar nan
a game da ci gaba da tsare sanata Dina Malai a hannun yan sanda kuwa ga abinda barista Shehu Kagara ke cewa
to in haka ne dama za ka ba da wani order ne wanda ake kira shi a turance detention order ba a gidan wakati ba amma yin hakan in an duba yanayin yadda shi alƙalin ya yi ana iya hasashen cewa an dai shiga haƙƙin shi wanda ake tuhuma da laifi
yanzu dai alƙalin kotun mai shari'a Suleiman Abdullahi ya ce za a ci gaba da tsare sanata Dina Malayan a hannun yan sanda har zuwa 11 ga watan gobe na Yuni domin ci gaba da sauraron shari'ar Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu a kurku a nan Washington DC na cewa karfe 11:19 na safe yanzu kuma ga shiri na gaba wato duniyar Amurka
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka ga dukkan alamu yarjejeniyar da kulla da Iran a gefe guda da kuma Amurka da wasu manyan kasashen duniya na fuskantar barazanar da bata taba fuskanta ba tun bayan da kulla ta a shekarar 2015 a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya dage cewa lallai sai an yi wa wannan yarjejeniya gyaran fuska yayin kuma da Iran ke cewa ruguza wannan shiri zai sa ta ci gaba da gudanar da aikace-aikacenta na mallakar makamashin a wannan jiko batun da shirin duniyar Amurka zai dubi akai kenan sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kan wannan takaddama sunana Mahmud Lalo a ranar 12 ga watan Mayu wannan shekara ya kamata Amurka ta ƙara jaddada kasancewar ta a yarjejeniyar da aka kulla da Iran a gefe guda da ita Amurka da wasu manyan kasashen duniya a shekarar 2015 kanta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya lamarin da yasa aka dage mata takunkumin karya tattalin arziki da aka gaba mata a baya to amma a yan kwanakin nan shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara daukan dimi kan ingancin wannan yarjejeniya wanda batu ne da ya jima yana suka tun ma a lokacin yakin neman zaben sa
wannan yarjejeniya ba ta da kwakwaran tushe mara kyau ce kuma za ta ruguje tun farko ma bai kamata a ce an kulla ta ba ina dora laifin kulla wannan yarjejeniya akan majalisar dokokin mu da mutane da dama amma gaskiyar magana ita ce tun farko bai kamata a ce an kulla ta ba za kuma mu ga yadda za ta kaya nan da ranar 12 ga wata
a cewar Trump idan har Iran tana son Amurka ta ci gaba da kasancewa cikin wannan yarjejeniya sai ta dakatar da shirin gina makamai masu linzami na nau'in ballistic sannan ta daina tsoma bakinta a harkokin siyasar yankin gabas tsakiya tunda dai shugaban Faransa Emmanuel Macron ya amince da cewa lallai akwai buƙatar a saka waɗannan sharuɗa a cikin wannan yarjejeniya
it's exactly what President Trump said we have nuclear
Kamar yadda dai shugaba Trump ya faɗa ne, akwai batun gina makamin nukiliya na gajeren zango, akwai kuma na dogon zango, sannan akwai batun kira makamai masu linzami, sannan Iran na shiga cikin harkokin da ba ruwanta a yankin. Akwai buƙatar a samar da maslaha a kan wannan batutuwa.
Duk da cewa shugaban Macron ya waɗannan kalaman, Faransa da Birtaniya da Jamus sun ce Iran ɗin na bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa mata. Saboda haka akwai buƙatar sauran ɓangarorin da aka kulla wannan yarjejeniya da su su masu cika nasu alƙawuran domin a ce wasu da babu gara ba daɗi kamar yadda shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ke cewa
I can understand that there are great worries in Israel.
Na fahimci cewa akwai damuwar da Isra'ila ke nunawa kan abin da Iran ke shiryawa. Bangaren da muka samu rashin jituwa shine hanyar da za a bi domin daƙile shirin na Iran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na da ra'ayin cewa yarjejeniyar bata gamsar da Isra'ila ba. Mu kuma muna ganin gara a ce akwai wannan yarjejeniya ko mai rashin dadin ta. A maimakon a ce babu kwata-kwata.
I believe it's better to have this agreement even if it's not perfect than to have no agreement.
To yankurin da Amurka ke yi na janyewa daga wannan yarjejeniya a cewar masu fashin baki irin su John Glaser ka iya zubar da kimar Amurka a idan duniya kan alƙawuran da take dauka.
Trump can pressure the Europeans to agree to make side deals that is
Trump zai iya nuna matsin lamba ga kasashen nahiyar Turai domin a sauya yarjejeniyar wato a ƙara batun makamai masu linzami baya ga na nukiliya da kuma nuna goyon baya ga ƙungiyoyi a yankin gabas ta tsakiya da Iran ke yi kuma kasashen na nahiyar Turai sun himmatu wajen ganin sun share ma Trump hawaye amma fa idan har shi Trump ba zai janye daga yarjejeniyar ba
to a gefe guda Kowanne mataki Iran din ke shirin dauka idan har Trump ya ruguza wannan yarjejeniya? Muhammad Javad Zarif shine ministan harkokin wajen kasar ta Iran.
We have put a number of options for ourselves.
Mun tanadi wasu matakai. Kuma daga cikin matakan akwai aniyar mu ta maido da shirin gina makamashin nukiliya cikin gaggawa. Kuma a shirye muke mu aiwatar da hakan. Sannan za mu dauki sauran matakai da suka dace a daidai lokacin da muka ga ya dace.
And those are the necessary decision. When we see fit.
To masu nazari kan wannan al'amari irin su Matthew Chronic na ganin idan har shugaba Trump ya nasara shawo kan kawayensa na nahiyar Turai akwai yiwuwar nemi haɗin kan Russia da China a gefe guda kafin ya tunkari ƙasar ta Iran da nufin sabunta wannan matsaya da aka cimma.
Ta yiwu ita Rasha ta kalli lamarin ta fuskar yadda take amfana ta fuskar tattalin arziki, domin ita ce take samarwa Iran din ya kayayyakin na hada makamashin nukiliya, amma da kyakkyawar manufa.
Nuclear technology to Iran.
To ita dai wannan matsayi da aka cimma da Iran a gefe guda da kuma Amurka da Germans da Burtaniya da Faransa da China da Russia tare da kungiyar tarayyar Turai na ɗaya daga cikin nasarorin da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ke tinkaho da su. An cimma matsayi ce bayan da Iran ta amince za ta takaita shirin ta na mallakar makamashin nukiliya wanda ta ce za ta yi amfani da shi domin ayyukan cikin gida. Hakan yasa aka dage mata takunkumin da kakaba mata, matakin da ya ba ta damar samun wasu biliyoyin kudade. A kuma ranar 12 ga watan Mayu za a ga ko shugaba Trump zai sake jaddada kasancewar Amurka a cikin wannan yarjejeniya ko kuma akasin haka. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zlatika Hawk wacce ta hada ainihin rahoton da kuma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Muhammad Lalo. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau cewa yayi fata na garin Lamiri, ma'aikatan sashen Hausa, ina yi wa daukacin ma'aikatan ku fatan alheri, albarkacin ranar ƴan jaridu ta duniya wanda aka yi a jiya Alhamis, da fatan Allah ya ƙara muku haƙuri akan waɗansu matsaloli da kuke haɗuwa da su akan wannan aikin. Ni ne naku Musa Harandi mai sako da Magaran. Sai kuma sakonmu na gaba cewa yayi harin da wasu ƴan ta'adda suka kai a wasu ayyuka dake cikin jihar Adamawa, hakan abin jimami ne da takeici, da fatan gwamnati za ta ƙara yawan jami'an tsaro da kayan aiki na zamani. Sako ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a Katsina. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, inda yace fata na garin Lamiri, ya Allah muna roƙonka da ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali daga shakashan nan dake faruwa a jihohin Adamawa, Mawa, Borno, Zamfara, Benue, Plateau, Nasarawa da birnin Gwari da ma duka Najeriya baki daya. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Buhari Hayya Inguru da Bukar Madu Inguru da Adamu Habu Omar, inda suka ce hana shigowa da maganin kodin a cikin kasar mu Najeriya da gwamnatin kasar mu ta yi, hakan yayi daidai, da fatan Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu. Sakonmu na gaba kuma cewa sukai assalamu alaikum muryan Amurka, dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar Bacama da Fulani na karamar hukumar Numan ta jihar Adamawa, da ya kamata su rungumi juna su zauna lafiya, domin zaman lafiya yafi zama dan sarki. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki daya. Sako ne daga Amina Adamu, Malam Madori da Rabi'u Dokat Dunari da Usman Kamfala da Umar Baban Yaya, sabon gida a jihar Jigawa. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau cewa sukai hakika matakin da al'ummar garin birnin Gwari na jihar Kaduna ke shirin ɗauka na kare kansu da kansu daga hare-haren barayin shanu da masu garkuwa da mutane a yankin, hakan yayi daidai ganin yadda gwamnatin jihar Kaduna ta kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar, musamman ma a birnin Gwari. Sako ne daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa a jihar Kebbi.
Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice.
Wasu ƴan biyu, Brandon da Brandley Deyo, sun yi amfani da na'urar ɗaukar hoto don nuna basirar su a ƙwallon kwando a lokacin da suke makarantar secondary, inda suka saka hotunan bidiyon a yanar gizo da fatan cin hankalin masu ɗaukar hoto ƴan wasan kwaleji. Suka kuma bige da ƙirƙiro wani shafin ƴan wasan matasa da masu goya musu baya da taimakon fitattun ƴan wasan NBA, LeBron James, Kevin Durant da sauransu.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 9:08 kenan agogon Ghana. Za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahouse.com ko kuma sashen house.com. Yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan mu ni Hafsat Bello dan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.